Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 23 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To zana shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa sun taya al'ummar musulmi a Amurka da na duniya baki daya farin cikin kama azumin watan Ramadana. Amurka ta yi tankiya a game da zargin China cewa ta yi mata shishigi akan tape a kusa da tsibirin Paracel. Shugabannin kasashen Turai suna shirin ganawa da shugaban Ukraine a game da samarwa Ukraine ƙarin makamai, inda ake saran cewa shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya zai kasance tare da su.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da balaguran da zababban shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi zuwa ƙasar waje. Sannan za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Oyo ta karɓi ƙararrakin zaɓe 20 a jihar bayan da aka gama gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro da kuma guzurin da muke tafa da shi albarkacin azumin watan Ramadan da aka fara. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da yammacin yau, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya Laraba sun ci da goyon bayansu ga al'ummar musulmai da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa, inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman Amurka farin cikin a yayin da aka fara azumin watan Ramadana duk faɗin duniya. Suka ce za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar Turkiya da Siriya da kuma da suka rasa makusantansu da dama a girgizar kasar da ta aukawa kasashen a baya-bayan nan, da kuma al'ummar Pakistan waɗanda suke ƙoƙarin farfaɗo da rayuwarsu bayan ambaliyar ruwan da ta addabi kasar a bara. Biden da uwar gidansa suka ce a rubutacciyar saƙon da suka aika da sunan kasar da ta fi amincewa da ita. Saƙon nasu ya bayyana cewa Amurka da ƙawayenta suna tare da al'ummomin musulmai da suke ci gaba da fuskantar zalunci, ciki har da musulmai 'yan ƙabilar Uyghur da Achana da 'yan Rohingya a Myanmar. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya saƙonsa da ya aiko tun na taya murna na fara watan azumin Ramadana, ya ce ofishoshin jakadancin Amurka da dama za su haɗa taron buɗe baki a inda suke domin koyi da kyawawan al'adun ciyarwar da watan ya ƙunsa, da kuma yin jagorancin haɗin kan jama'a a tsakanin al'adu mabambanta a al'ummomi. Ana sa ran cewa shugabannin Turai a yau Alhamis za su bayyana matsayarsu akan shirin hanzar ta samarwa dakarun Ukraine makamai domin ci gaba da yakar mamayar Rasha. A cikin makon nan ne ministocin tsaron kasashen Turan suka amince da kudurin dalar Amurka biliyan 2. Kudurin ya buƙaci aikawa Ukraine makamai da kasashen suka mallaka a yanzu, da kuma buƙatar kasashen na Turai su ci gaba da aika tare da domin siyo wasu makaman. Shugabannin Ukraine sun sanar da ƙawayensu na yamma cewa sojojin Ukraine suna buƙatar makamai cikin gaggawa, musamman marukokin milimita 155. Ana sa ran cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai gana da shugabannin ƙasashen Turan a wani taron cin abincin rana a yau Alhamis, inda za a gana da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ta bidiyo.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babar rahotannin namu. Ƙasa da wata ɗaya bayan da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya, yanzu haka zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya tashi zuwa birnin London da Paris, inda ake sa rai zai dangana da Makka domin gudanar da aikin umara. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya duba mana wannan batu a rahoton da ya aiko mana daga Lagos.
Watan sanarwa da mai magana da yawun zababben shugaban Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya fitar, Mr. Tunde Rahman ya bayyana cewa zababben shugaban kasar mai jiran gado Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya bar Najeriya ne ranar Laraba nan domin ziyara a kasashen Faransa da kuma Ingila, inda daga bisani kuma zai tafi kasar Saudiya domin gudanar da aikin umara na watan Ramadan. Mr. Tunde Rahman ya bayyana cewa sabanin jita-jitan da wasu kafofin yada labarai ke bazawa cewa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya bar Najeriya ne domin zuwa asibiti ko kadan, hakan ba gaskiya bane. Ya dai bayyana cewa zababban shugaban kasar zai amfani da zaman da zai yi a kasashen ƙetare domin tsarawa da kuma tattauna yadda za a kafa gwamnati a ƙarshen watan Mayu na wannan shekara, lokacin da zai karbi ragamar shugabanci daga hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari mai barin gado. To, ko ya ƴan Najeriya suka ji game da wannan balaguro da zababban shugaban na Najeriya Asuwaju Bola Ahmed dai zuwa kasashen ƙetare?
Shin wannan shugaban kasan mu ne yanzu Tinubu, ai cewa ake yi ma ba zai kai ba, ga shi ya samu lafiya ya yi takara, to dan ya tafi kasan waje dan ya huta sai a ce bai da lafiya. To da kuma abin da muke fata wa bangide yanzu, bangide zo da mu kasan mu lafiya kuma ya bashi lafiya da zai aiwatar da aiki.
Eh, to ana ra'ayi dai kaman wannan tafiya da ake taji-taji ta akan yayi, mafi akasarin mutane na ganin kaman rashin lafiya ne ya kai shi ya je a duba lafiyan shi, ai ka ko rashin lafiyan ya je ya duba a matsayin shekarun da yake yanzu da kuma zirga-zirga da aka yi na yakin neman zabe tun da aka fara campaign har izuwa zabe har izuwa yanzu, ayin ka duba ai ba a zo na an huta ba. To ai din ya fita ya je a duba lafiyan shi, ai ko ganna ga ci gaba ne gare mu ma, dan in zai samu lafiyan nan ya dawo ya zo ya karbi mulkin nan ya yi cikin koshin lafiya, ai kaga jin dadin mu ne kasan. Ayin ka duba shi shugaban kasa mai ci ne yanzu, ai haka ake ta fama da shi, wasu ma suna ta ganin kaman da yazo gwamnatin ba zai iya ba, a haka kuma sai gashi ya je kasan wajen yau ya dawo gobe ya je ya dawo, a ce ya je kiwon lafiya gobe ba zai dawo ma zai mutu, a hakan ya dawo suna ganin ma yanzu ya shi wanda ake ganin ya ci ma lafiya a yanzu. So ni ban ga wani abin da zai sa a ce ana ta wani cece ku ce kowa ya faɗi magana ire-iren wa'annan ba, ya kamata dai mu bi shi da addu'a ne, in ma neman lafiyan ya je to Allah ya bashi.
Ko da yake ziyarar shugabannin Najeriya zuwa kasashen ƙetare ba wani sabon abu bane, to sai dai kuma tun daga zamanin marigayi tsohon shugaban Najeriya Alhaji Umaru Musa Yar'Adua da shugaba Muhammadu Buhari mai ci yanzu, ziyarar tasu na kasance wanda ake tattare da rashin lafiya, kamar da shi ma zababben shugaban kasan Bola Ahmed Tinubu ake zargin cewa bai da koshin lafiya, zargin da kuma magoya bayansa suka ci gaba da musantawa. Shi kanshi shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin da aka zabe shi kafin a rantsar da shi sai da ya fice zuwa birnin London domin a duba lafiyarsa, kuma bai dawo Najeriya ba sai ana jajibirin rantsar da shi. Kodayake ofishin zababben shugaban kasan bai karin haske ba akan lokacin da zai dawo Najeriya, yanzu dai abin jira a gani shine ko zababben shugaban kasan na Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai hanzarta dawowa Najeriya ko kuma zai jinkirta har sai gab da rantsar da shi. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibrin, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Aisha da Aisha Ma'azu da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatan kasar Faransa masu bore akan ƙarin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashi na filin jirgin tashin jirgin saman Paris na Rosie Charles de Gaulle a yau Alhamis, a wani matakin zanga-zanga a fadin kasar, lamarin da ya tilastawa matafiya takawa a kafa. An samu katsewar zirga-zirgar jirgin kasa kana, an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara akan tituna, sannan an yanke wutar lantarki yayin da kungiyoyin ma'aikata suka ƙara yi wa gwamnati matsin lamba akan janye dokar da za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru biyu zuwa shekaru 64. Ana iya hango hayaki da ke tashi daga baraguzan da ke tare a hanya akan manyan tituna kusa da Toulouse a kudu maso gabashin Faransa, sannan a wasu biranen kasar an samu ɗan hatsaniyar da ta tare hanya. Amurka ta musanta ikirarin da China ta yi a ranar Alhamis cewa dakarunta sun fatattaki wani jirgin yakin ruwan Amurka mai dakile harin makamai masu linzami wanda ya shiga yankin ruwan China. Tian Junli, mai magana da yawun rundunar China ta kudu, ya ce jirgin Amurka mai suna USS Milius ya shiga ruwan China ne a yankin tsibirin da ake kira Paracel, lamarin da ya kawo cikas ga zaman lafiya a kudancin tekun China. rundunar sojin Amurka, wato rundunar sojin saman Amurka mai kula da jiragen kasar na 7 ta musanta bayanan na China, inda ta ce labarin kanzon kurege ne domin jirgin yana atisayen da ya saba ne a yankin tekun kudancin China kuma ba a fitattake shi ba. A ƴan kwanakin nan dangantaka tsakanin China da Amurka na dada yin tsami a yankin.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan rahotannin namu. Yayin da aka gama gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da na gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya, kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Oyo ta karbi kararrakin zabe 20 a jihar. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal na dauke da karin bayani.
Kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Oyo ta karbi kararrakin zabe guda 20 daga jam'iyyun siyasa daban-daban a jihar ta Oyo. Sakataren kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Oyo, Mr. Ibrahim Sadani, ya sanar da hakan a Ibadan. Yace kararrakin sun hada da guda 6 na majalisar dattijai, 14 kuma na 'yan majalisar wakilai, jam'iyyun PDP da 'yan MPP da na Accord Party ne suka kalubalanci zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dattijai. Sai jam'iyyar APC da ta kai kara a game da zaben majalisar dokokin jihar Oyo 4. Farfesa Yahaya Tanko Baba na tsangayar siyasa a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, masani siyasa ne a Najeriya.
Nan kada gida mai cewa wani tarzi ne zaka yi ga doka, kuma an wannan tarzi ne saboda a guje ma hadaniya da rikici da kuma tashi-tashin hankula, musamman ga jam'iyyun da ba su yi nasara ba a zaɓuɓɓuka da aka yi a mataki na daban-daban. Ta wannan kara za mu iya cewa a da shekara 1999 zuwa 2003 mutane da 'yan siyasa suna ɗauka cewa kai kara kotun sauraren karar zaɓe bai da wani amfani, amma daga 2007 zuwa yanzu nan akwai hubasar da kotun suka yi na sauraren kara da kuma yanke hukunci da karɓar ma mulki daga hannun wannan jam'iyya zuwa waccan jam'iyya, da kuma daga hannun wani ɗan takara cikin jam'iyya a halinta ma wani ɗan takara wanda kotu ta ce shi ne halartaccen ɗan takara a cikin wannan jam'iyya. Tun daga wannan lokaci an samu kwarin gwiwa ainihin daga 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa na tunkara kotuna masu sauraren kararraki na zaɓe domin kalubalantar zaɓe da aka yi da kuma ita kanta hukumar zaɓe na ayyana wani wata jam'iyya ko wani ɗan takara a matsayin wanda shi ya yi nasara. Kuma tun daga wancan lokaci a yanke samun kunce-kunce waɗanda ke dada dama ɗan adawa rai ko kuma ke biya musu bukatunsu wanda suka gabatar a kotu ta cewa waccan jam'iyya ba ta zaɓe ba, ko wannan ɗan takara bai cancanci ya shiga zaɓe ba, ko waccan jam'iyya ma ba ta shiga ba ta cancanta ta yi zaɓe ba, ko kuma an tafka maguɗi a zaɓe kaza. Kuma idan aka yi bincike na kwakwaf za a iya gane cewa wanda hukumar zaɓe ta ayyana cewa shi ne ya ci zaɓe a hakikani na gaskiya ba shi ne ya ci zaɓe ba, aka san haka ne. Kuma wannan abin ya ƙara ma 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa ƙwarin gwiwa, shi yasa suke ɗaukar wannan mataki na hanzari zuwa kotu domin su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu da zimmar cewa ita kotu za ta saurare su kuma ta biya musu bukatunsu.
To farfesa, da yake ku masana siyasa ne, idan aka duba a siyasance, ba ku ganin cewa kai ƙara zai sa a samu rashin jituwa ko kuma rashin amincewa juna tsakankanin 'yan takara da 'yan siyasa?
Tun da doka ita ta tada cewa duk wanda bai gamsu da ya da gudanar da zaɓe ba ko kuma sakamakon da aka bayar da zaɓe, to yana da dama da 'yanci ya je kotu. Sannan zuwa kotu shi ce rage raɗaɗi na zafi da kusuma da kuma jayayya tsakanin jam'iyyun siyasa da ma 'yan siyasa wanda suka yi takara mukamai daban-daban. Idan da babu kotu, to abin da za mu gani shi ne tashin hankali, tarzoma, hatsaniya, ƙone-ƙone, kashe-kashe.
Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet, Facebook, Instagram da Twitter. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan.
Ba mu mai roƙe da ke Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki, musamman a wannan wata na azumi, ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril dake aiki a asibitin mata da kananan yara na jihar Kano. To likita, barka da wannan lokaci, kuma masu sauraron mu za su so su ji karin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki.
Barkanmu da wannan lokaci. Cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji. To wannan cuta abin da yake faruwa a kanta shine akwai shimfidar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun gibi, wato ciwo kenan. Za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata. To idan aka kuma samu wannan ciwo, akwai sinadarai wa'anda suke taimakawa wajen digesting, wato markadan abinci a cikin tumbi. To wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su, wanda idan suka taba wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba. Sannan kuma akwai irin abinciccikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri, wannan miki, sai mutum ya ta fama da wahala.
To likita, me ke kawo cutar, musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci? Shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi?
A irin bincike da aka yi, an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan ulcer din. A cikin su akwai abin da ake kira Helicobacter pylori. To ita wannan Helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samun ta, mutum ya ci ta ko contaminated food haka. To idan mutum ya ci kuma shikenan sai fama. Shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na ulcer ake bada magungunan da za su iya kashe ta. Yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan Helicobacter pylori din. Banda haka ma kuma akwai wasu akidun haka da mutum, wasu halayya da mutum zai iya yi wa'anda za su iya jawo ya samu wannan cuta, ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta. Akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer, wato ulcer ta azaba kenan, ta wahala. Akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din. To shi kanshi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon, ko kuma ya sa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan. Abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa, ko mai sanyi da yawa, ko mai qararau qayau da yawa, ko kuma abinci mai yaji haka, spicy meal kenan, ko mai tsami, ko mai daci, duk za su iya tayar da wannan ciwo. Mai fama da cutar ulcer kuma zai iya yin azumi, amma akwai wa'ansu dokoki. Kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko, to ana so mutum ya ci a wannan lokaci, amma akwai irin abinci cikin da dama mai lafiya ma wanda ba ulcer yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci. Wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata taka ci ba, kamar soyayyen abinci kenan mai maiƙo. Sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan, kamar yadda na faɗa, ko masu tsami haka, ko wanda ya cika daci da dai shauransu, wa'annan duk mutum sai ya guje su. Sai kuma mutum ya sha maganin sa, dama ai za a bada magani na ulcer, to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din. Zai iya azumin shi idan ya sha magani, ba wani abu bane in Allah ya yarda, indai mutum ya kula ya samu yayi sahur. Sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha, bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali. Kamar yanda na ga wata ƴar uwata tana yi, tana da ulcer, idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino, amma wanda ta saka a cikin ruwa yayi laushi, wato ba kaga an guji abu mai qarau-qarau din kenan, ko busasshe, ko kuma ta ci wanda yake a jike din, ko kuma ta ci wanda yake danye. Duk tana haka, in ta karya da shi tai sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba, wanda ta zuba shi da madara, saboda ita kuma idan ta sha madara ulcer ta yana sauka, kuma inda su in sun ma sha madara ulcer su baya sauka. To saboda haka za ta sha, sai ta ringa cin abincin kadan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta. To akwai wa'anda za ka ga an yi azumin ana da ulcer, bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam, ai ulcer nake yi. Saboda haka sai a ta cin abinci, wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida, shi ma yana sakawa ma ciwo ciwon ma ya zama yayi exacerbated, wato ya tashi, kuma sai kuma kaga wani ma har sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu. To saboda haka abun ma shi ma strategy ake bi, insha Allah sai kaga an samu lafiya.
Idan mutum yana fama da cutar ulcer, me ya kamata yayi, kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na Ramadan?
Idan mutum yana fama da wato ciwon ulcer, na farko kamata ya je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce. Dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi, visit din shi na asibiti, saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba. Idan kuma ba mai wahala bace, wato ba mai karfi bace, to idan ba wanda take yawan tashi ba kenan, wanda take yawan exacerbated, to wannan insha Allah zai iya yin azumin shi. Za a iya cewa okay, to ga magungunan da za ka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe baki. Kuma dama kamar yadda na yi bayani, za a guji jiwayen abinci cika da naman da na lissafo a farko, insha Allah za a samu sauƙin abu, za a iya azumi lafiya.
To likita, a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban, shin yaya masu fama da ciwon suga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu?
To masu ciwon suga su ma kin ga ciwon su yana da mahimmanci, wato ciwo ne na musamman. Su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce ta sama, akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa, saboda har ba a san ma yayi wani ƙasa, ana ganin cewar idan yayi wannan ƙasan ma za a iya rasa mutum. To a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa za ka dauki azumi haka kurin ba, sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganinka, zai duba ya gani za ka iya yin azumin. Dama kamar yadda na faɗa, komai ana dubawa ne a bisa history, wato a ce tarihin zuwan ka asibiti, akwai a takarda an yi documenting, a dudduba a gani a yanayin yanda kake wannan level din sugan naka, mai hawan-hawa ne, yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai? To duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata, in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da in sharorin da ya kamata a bubbi da dokoki, ya danganta da irin yanayin ciwon sugan naka. Kowa akwai irin nashi, akwai wanda zaka ga sugan nan da nan yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci, akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka. Kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin yanda jikinsa yake mu'amala da suga. To a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba, idan wanda zai iya yin azumi za su gaya mishi, in kuma ba wanda zai iya azumi ba ne za su gaya mishi ya kula, saboda kamar yadda na yi bayani ba a so sugan ma yayi ƙasa.
To likita, akwai masu fama da kuma hypertension ko hawan jini, su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan?
To masha Allah, su kuma masu ciwon hawan jini, dama babban abun dubawa shine abinci mai gishiri, kuma dama lokacin azumi mata muna girki, wani lokacin kuma muna daddafawa, ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo, mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗe baki. To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri. To in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara, sannan kuma a kula wajen shan ruwa, haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai, wannan ma yana taimakawa insha Allah gurin sirka yanayin gishiri da aka ci. Haka kuma kamar yanda na yi bayani, babban abin da ya fi mahimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani. Kula da shan magani shine, to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganinka, sai ka sha lokacin sahur, kaga shikenan an huta. In kuma dama ka riga ka saba ne, to zaka iya sha, amma dai yafi a sha din a lokacin sahur, saboda za a tashi a ci abinci. Akwai wanda ma ba sa bacci sai lokacin bayan an yi sallar asuba, to kaga wannan lokacin kafin a rufe baki sai mutum ya sha maganin sa, insha Allah ina ganin ba za a samu matsala ba. Sannan kuma idan mutum yana da kamar ciwon wanda yake ba a gama gane kanshi ba, sai magana da likitan da ya saba ganin shi don a bincika a gani yaya wannan ciwo naka, zaka iya yin azumin ne ko ba zaka iya ba?
Likita, daga ƙarshe ƙarshe, wace shawara zaki ba ma al'umma baki daya wajen kula da kansu musamman a yanzu da ake azumi kuma ya zo a yanayi na zafi?
Shawara dai wanda dai duk aka saba bayarwa ce a ko'ina a ko da yaushe, wato shi dama azumin nan mun saba yin shi a lokacin zafi. Na lokacin zafi yazo ana yin azumi, wani lokacin Allah mai rahama mai jinkai ana cikin azumin, sai kuma kaga ana ta samun rahama rahama tana sauka, gari yanayin gari yana canjawa. To dama a lokacin zafi babban matsalar mutum shine kishi. A dalilin haka ne kaman in aka sha ruwa din zaka ga mutum kafin yayi komai ya nemi ruwa, sannan lokacin buɗe baki ma zaka ga wani ya fi gwammacewa ya sha ruwan, to wannan haka yayi. In yaso kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din, sai mutum ya kula wajen kaman yawan shiga rana haka da shauransu, tunda ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne. Idan zafi ka ji zafi za ka yi gumi, saboda haka ɗan ruwan da ka sha duk zai ta fita ta gumi ɗin, ko? To a dalilin haka sai mutum ya ɗan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum, sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana ɗan hutawa, ko kuma in ma za a aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya gabaki ɗaya.
To madalla, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilmantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato Dr. Adama Ibrahim Jibril, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya.
To a gaishe ki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan turo mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau, ya ce azumi ya kawo jiki, ga kuɗi a account amma babu cash, gashi kuma kayan masarufi sun yi tsada. To Allah ya kamala sauƙi kuma ya sa mu fara azumi lafiya mu kammala lafiya. Amin. Saƙon haɗin gwiwa daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sinusuma Datti da Mamman Sani Dauda tare da yaro Bunaya Garin Malam da Malamu Kurra Garin Sarkin Noma Jihar Damagaram suka ce tabbas ruwa shine abokin rayuwa, domin kuwa a gaskiya mutanen birni da karkara muna fuskantar matsalar ruwan sha musamman ma karkara, don haka yana da kyau gwamnatin ƙasar Nijar ta gaggauta magance wannan matsala. To yanzu kuma ga falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustafa Dandumi daga masallacin Mu'adh bin Jabal dake nan Kano a Najeriya. Yau zamu magana akan abin da ya shafi azumi wanda yake yin sa zai shigar da shi aljanna. Yazo daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa da shi Abi Umama, yadda Allah ta tabbata a gare shi. Yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi, ya Rasulullahi, shiryar da ni a bisa wani aiki wanda idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna. Kai tsaye, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi, alaika bisawm la misla lahu, ina horanka da yin azumi babu kamar azumi. Nan fa mu kalli wancan kalma wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Rasulullahi, ga ya mun wani aiki wanda in nayi shi kai tsaye zan shiga aljanna, sai ce ina horanka da azumi babu kamarsa. To ƴan uwa, wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan azumi, duk wanda ya ji wannan kalmar kuma ya gaggin jina nauyin ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, na san ba zai yi sakaci ya wato koma baya akan me yin azumi ba. Ƙarshen burin musulmi gaba ɗaya aljanna, duk abin da kake aikatawa burin ka ne ka shiga aljanna. To amma kaga wannan sahabi Abu Umama da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya nuna masa aikin da in yayi shi zai shiga aljanna, sai ce ina horanka da azumi domin babu misalinsa. Wannan babu misalin nasa yake nuna mana cewa duk abin da mutum zai musamman a wannan watan, to babu fa kamar azumi. Lallai lallai abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da shi kuma yake son sa a wannan watan shine yin azumi idan wannan wata ya shigo, dalili domin mu samu wannan falala ta samun shiga aljanna. Wannan yana nuna mana cewa yin azumi kadai hanya ce tiryan tiryan wadda za ta saka ka aljanna. Azumin ka yi kokari ka kiyaye shi da ka'idoji da dokokin da aka sa a cikin azumi. Muna fata dukkanin musulmi za su dage su yi kokari su yi azumi su kyautata niyyar su domin su samu shiga aljanna. Saboda haka Allah ya amfane mu da abin da muka karanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaicen, shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya sun jaddada goyon bayansu ga al'ummar musulmai da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa, inda suka bayyana saƙon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki yayin da aka fara azumin watan Ramadana. Ana sa ran cewa shugabannin Turai a yau Alhamis za su bayyana matsayarsu akan shirin hanzarta samarwa dakarun Ukraine makamai domin ci gaba da yakar mamayar Rasha. Ma'aikatan kasar Faransa masu bore akan karin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashi na filin tashin jirgin saman Paris.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lagos Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya.